الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana a daren Asabar ne, wanda ya daidai da daren 15 ga watan Rajab, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1426, daidai da 19 ga watan August shekara ta 2005. Muna karatun littafin Ar-Risala ta al-Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Muna karanta ɓangaren aqida ɗin da tauhidi. Ka sani, ya kai mai saurare na, wannan littafi ɗaya ne tamkar da dubu a wajen bayanin ɗan mazan jiya, mutanen kirki, wato Annabi da sahabbansa da tabi'ai da atba'u tabi'ina da mutanen gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masu tsarki da ɗaukaka. Mun kwana a kan gaɓa ta 44, a yau za mu tashi a kan gaɓa ta 45, a inda malam yake: wa anna alal ibadi hafazatun. Lallai bayi suna da ainihin wato masu kula da su. A nan kalma al-ibadi da ya sa mata alifin da lamun yana nufin bayi kawai. Bayin nan ba waɗanda kaɗai suka yarda da Allah ba, har waɗanda ba su yarda da Allah ba. Hatta kafirai suna da hafaza, suna da kafaza. Nau'in mala'iku guda biyu ne. Akwai mala'iku hafaza, waɗannan suna kiyaye kai, waɗannan suna nan tare da kai ne for security reason, saboda dalilai na tsaro, kariyar lafiyarka daga hari da maƙiyanka suke kawo maka gaba da baya, dama da hagu, sama da ƙasa. Waɗannan su suke gadinka, kamar yadda shugaban ƙasa ko gwamna ko wane ne yana da waɗanda ke gadinsu daga cikin mutane. To, kai kuma da ike baya ne Allah ne ya yi ka, ma'anar bauta kenan. Ana ba ma'anar lallai ka zanka yadda kana bauta mai bauta ta ɗau'an ba, kana sallah, kana azumi, a'a. Yadda Annabi Musa yake da masu hafaza, haka Fir'aun yake da hafaza. Ma'ana yanzu wannan jinsi na bauta, ma'ana dangancinka zuwa ga Allah, tunda dai Allah ne ya yi ka, in kana da waɗanda ke kula da kai daga cikin mala'iku. An fahimci wannan da kyau ko? Yaktubuna a'malahum, waɗannan hafaza suna ainihin rubuta ayyukan da bayi suke yi. To, amma wannan magana ce mujmala, dunƙulalliyar magana. Su hafaza aikinsu tsaro, amma akwai kuma kataba, su ne masu rubutu. Kowane baya daga cikin ainihin bayin Allah yana da ainihin wani wanda yake ainihin kula da shi, yana kuma da wani wanda yake yana rubutu akan ainihin ayyukansu. Wala yasqutu shay'un min zalika an ilmi rabbihim, babu wani abu daga cikin abubuwan da wani baya ke aikatawa wanda zai faɗi daga ainihin wato ilimin Ubangijinsu. Wato, babu wani abu wanda zai zama ka aikata ko ka yi shi na magana ko na tunani ko na aiki wanda zai zama Allah maɗaukakin sarki bai sani ba. To, amma me yasa kenan aka kawo masu rubutu in haka ne, tunda Allah ya riga ya sani? A dan ka san cewa Allah yana da tsari a cikin duk abubuwan da yake gudanarwa. Dan ka san cewa Allah yana son ya kafa wa bayinsa hujja, sai aka ce ka sani fa duk abin da kake, akwai masu rubutawa, akwai masu kula da kai, akwai masu tsaronka, domin wannan ya sa maka ainihin lallai Allah yana kula da kai. Akan ne akan lafiyarka, akan ne akan rayuwarka, akan ne akan ayyukanka, akan ne akan maganganunka. Yadda Allah ya sa wasu mala'iku ke tsaron lafiyarka, haka kuma wasu ke kula da me kake faɗi, me kake ainihin aikatawa, ana nan ana rubuta komai. To, wannan jumlar ita ce take tabbatar da cewa yana cikin aqidar mu masu bin Alƙur'ani da Sunna ingantacciya a bisa fahimtar salaf, cewa mun yadda akwai hafaza, akwai kataba. To, amma menene bayani akan haka? Shi ne gaba gare mu ɗin wasu ayoyi ne da wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, waɗanda nake so zan karanto mana su taƙaitattu a taƙaice, dan ne don su zama sharhi da ƙarin ƙarfi akan wannan magana da muka faɗi a cikin alqur'ani Allah yake ma yantizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun babu wani lafazi babu wata furta magana da baya zai sai ya zama gaba garin shi akwai raqibu atid yanzu wannan nassin aya yana nuna duk wani lafazi da za kai na yake kira lafazi duk abin da zai kai a rubuta shi duk abin da zai kai ya ɗauki wata ma'ana ko da kada ko da kada duk waɗannan abubuwa lafazi ne furuci ne to shi ya zama akwai wani mai rubutu gaba gare ka sunan shi raqibun atidun to abin da galibin mutane suka sani shi ne raqibu shi ne mala'ikan da ke gadi a dama yana rubuta ayyukan alkhairi salloli tasbihi sabar da zumunci biyayyar iyaye karatun alqur'ani da makamantansu atidu kuma mala'ika ne da ke daga hannun hagu wanda shi kuma yake rubuta abubuwan sharri da mutum yake yi kamar shan giya zinace-zinace asariya ƙazafi zantuttukan banza da makamantan haka wannan shi ne abin da ya shiga cikin mutane da yawa saboda wasu rubuce-rubuce da suke ganin malamai suna rubutawa to sai dai a ƙarshen gaskiya saboda Allah raqibu atidu ɗin sunan mala'ika ne guda ɗaya ba wai mala'iku biyu ba ne ɗaya raqibu ɗaya atidu yayi ko nassin bai bayyana haka ba domin ko nassin bai ce raqibun atidun ba amma ina ganin garanti da rashin fahimtar mutane ya kai su ga ɗaukar wannan magana illa haka ba ko amo mutane ba akwai mutumin da yake da tagayen suna misali Muhammad Awwal Muhammad Kabir ba akwai irin waɗannan tagayen suna ne har ma duk inda ka ji an ce Awwal sai a ce Muhammad duk da ka ji an ce Mustafa sai ka ji an ce ai Muhammad ne wato sunayen tagwaye ne ya yanzu me ya taimake ka don ka ji an ce Muhammad Awwal ya ce sai kuma ka ce ya ai Muhammad Awwal ai mutum biyu kenan Muhammad daban Awwal daban haka wannan raqibun atidun sunan mala'ika ne kwaɗa ya kuma ai galibin mutane ma suna da tagwayen suna to amma dai a takaitan takaitawa wannan sunan mala'ika ne kwaya ɗaya ba sunan mala'iku biyu ba ne kuskuren fahimta ne shiga mutane da suke cewa raqibun atidun mala'iku ne guda biyu a raqibun atidun mala'ika ne guda shi ne ke rubuta duk abin da ka aikata na alkhairi da sharri bidilalati hadhihi al-aya allati ammat biqawlihi subhanahu wa ta'ala ma yalfidhu babu wani abu da zai furta na alkhairi ko na sharri illa ladayhi raqibun atidu shi ya zama gaba gare shi akwai raqibu atidu yana ainihin rubutawa sannan Allah madaukakin sarki yake cewa wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun yake lallai a gaba gare ku ko kuma gare ku akwai hafizuna akwai masu tsaron ku kiraman masu karanci ne katibina masu kuma rubutu ne ya'lamuna ma taf'aluna ya'lamuna suna sanar da ma duk abin da taf'aluna kuke aikatawa waɗannan na tsaron ku waɗannan suna rubutun duk abubuwan da ainihin wato waɗannan na tsaron ku waɗannan suna rubutun duk abubuwan da kuke faɗi to na daga abin da ke ƙara ruɗa mutane shine irin waɗannan ayoyin sai ke ce ai an ce hafizuna jam'i ne ai an ce ya'lamuna ma taf'aluna ya ana magana da ku ne don farkon aya ya ce inna alaikum ana magana da ku ne don haka yadda aka yi magana da ku a jam'i sai a yi magana da masu tsaronku a jam'i sai a yi magana da masu rubutu gare ku a jam'i yawwa sannan Allah ya sake cewa am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum ko ka jama'a na tsammanin cewa mu ba ma jin sirrin da suke yi ne da ganawar da suke yi wato kana tsammanin cewa duk abin da kake a ɗaya Allah zai ji kana tsammanin cewa duk abin da kake a wurin ganawa Allah baya ji kuma bambancin sirri da ganawa ganawa shine ganawa tsakaninka da wani ganawa tsakaninka da wanki ganawa tsakanin wani da wanki ganawa tsakanin wanki da wani ganawa tsakanin wanki da wanki ko wani da wani wannan ganawa ce Allah yake na sanar da ita sirri kuma abin da kai kadai kake banta kanka da shi baka yadda wani ko wata ko wasu ma su sani ba ko yadda Allah ya san me kuke tsakanin kai da wani haka Allah ya san abin da kake tsakanin kai da zuciyarka kai kadai shine sirri Allah yake bala ba haka abin yake ba wa rusuluna ladaihim yaktubuna manzannin mu suna nan gaba gare su suna tarbuki har yau wannan aya ba dalili bace akan cewa tunda yake manzannin mu kace to ai ma jam'i ne kenan to in aka ce jam'i ne kuma wato yanzu na sun wuce biyu kenan masu rubutu amma kamar yadda na faɗi a can baya magana ake da ku da yawa don haka nan ma sai a ce yadda kuke da yawa haka mala'iku ma kuke da yawa ya rage in an zo aikin kuma a rarraba su da gargadan waɗanda ainihin ake bukata a kan kowane mutum Allah ya sake cewa hada kitabuna yantiku alaikum bil haqq إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وأنكم أبندلوا قياماتهم في الله يسير لأجل التاتم ينا فرسي جليكو يأجل بيك فتي أسانكو جسيا يسي فتي في الله يسير إنا كنا نستنسخ أيضا ما كان أرأيوك تدينيها من كسنسي منا كفي منا ربوتي ma kuntum ta'maluna abin dukkan ko kasance kuna aikatawa to a ranar kiyama sai a tattaro wannan sai zama littafi sai littafin yaban yana bayani ina magana ina ma annan littafin yana bayani shine ikra ake ta baka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ba wai littafin ne zai magana ba mutukin da Allah yake cewa hada kitabuna yantiqu alaykum ayyan tiku ayyas yashhadu alaikum ga littafin karanta da kanka yana magana yana shedarka don sa'ad da kake karantawa littafin abin da ke rubuce ne yake magana amma murya murya wa ake ji murya ka ake ji kai da kake karanta amma littafin ne yake magana ko kamar yadda yanzu in ka zo kace qul huwallahu ahad sai a ce ka ji magana Allah amma murya ta sautul qari muryan mai karatu amma maganarwa maganar Allah sai ake kaji Allah na magana kaji Allah ya ce amma muryan wani aka ji amma kuma Allah ne yake saboda maganar sa karanta haka ga wannan din ma ma'ana ranar kiyama in kana neman kai miki sai ka ikra kitabaka karanta littafinka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kai da kanka ka isa kai kanka misali kafin a kai ga wani ya har yanzu kana musu bayan ka karanta sai ake hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq ya ai littafin mu ne da muka rubuta a kan ku gashi yana magana da ku maganar gaskiya yake faɗi ya kai da kana daukar ne kai kana rayuwa ne haka ba a kula da kai sai Allah yake inna kunna nastansihu ai muna nastafi muna kafi muna rubuta duk abin da ko kasance kuna aikatawa harara in ka wulke ta idan ka yi fari in ka sa idan ka yi duk abin da kai sai an rubuta ranar kiyama kuma sai ka ga jawabi akan wannan abin tunda yake ma kuntum ta'maluna duk abin da ko kasance kuna aikatawa Allah ya sake cewa inna rusulana yaktubuna ma tamkurun ya ai manzannin mu mala'ikun mu suna rubuta duk ma kirkin da kuke yi ku yi taro za ku yi musulmi kaza ku yi taro za ku kulla musulmi kaza duk abin da kuke aikatawa na makirki Allah madaukakin sarki yana nan yana rubuta wannan abin to wannan dalili ne akan Allah yana rubutawa ta hanyar wa ta hanyar katabati masu rubutawa ina fatar an gane waɗannan ayoyin alqur'ani kenan sai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim ya rawaito daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara miki yarda shi kuma ya karbo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi tsira da aminin Allah ya tabbata a gare shi yake يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ملائكو سنا بايير أيكي أتكنكو ندر دبان نرى ندبان إنما أمر بايير أيكي إذا وقنا نسكة نسكة كل دكو أيكا دكوكي بدا لوكا في كذا ذي لوكا في كذا ko wadannan sai su tafi ko wasu sai su karba aiki kun wadannan su tafi ko wasu sai su karba haka shine ya ta'akabuna wadannan su wadannan su tafi amma ba shi dayan su da masu tafiya da wadanda za su karbi aiki a yanzu ya jike wa yajtanu fi salati subhi sai su hada ainihin a lokacin sallar asuba wa salati al-asr da kuma ainihin lokacin sallar la'asr a daidai wannan lokaci ne suke ainihin canjin aiki waɗannan za su tafi daidai lokacin sallar la'asar sai su jira waɗannan su zo tukuna sai su halarci sallar la'asar tare da ku waɗannan su ba da shi da ya Allah mun je mun same su suna sallar la'asar waɗannan kuma su ce mun tafi mun bar su suna sallar la'asar waɗannan su ce mun tafi mun bar su suna sallar asuba waɗannan kuma su ce mun same su suna sallar asuba ina fatar an gane fayasadu ilayhi alladhina kanu fikum waɗannan da suka kasance tare da ku sai su tashi sama ilayhi zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan hadisin ma dalili ne akan Allah yana sama sabanin aqidar gida baya dan gida dan shi ne cewa Allah baya sama ai wannan ba a bata lokaci a sai dan kowa a duniya ya tashi daga hannu ina yake duk wanda aka cuta in ya Allah ya sai ina yake diba to shi kenan ya amma shi gida dan shi ya sai kai kana ta karanta na sosai karatun kake baka cire ilimin da ke cikin karatu sai su tashi sai su tafi ilaihi fayas'aluhum sai Allah ya tambaye su wallahu a'lamu bihim amma fa Allah ya fi su sanin rahotannin da suke aike da bayanin da zasu yi su ya fi su sani amma ka'idar aiki ce kai kaifa taraktum ibadi ya kuka bar bayina sai yaquluna sai su ce ataynahum wa hum yusalluna mun je mun same su suna sallah wa taraktanahum kuma mun rabu da su wa hum yusalluna suna sallah yanzu wannan hadisi dalili ne akan akwai mala'iku da ke rubuta ayyuka akwai mala'iku da ke kula da ayyukan bayi ko tun daga su har za su kawo rahoton mun bar su suna sallah mun same su suna sallah har yau Imam Muslim ya rawaito hadisi daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara miki yarda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man yan Allah tsira da aminkin Allah tabbata a gare shi yake ma minkum min ahadin ya ku jama'a babu wani daga cikin ku yanzu wannan ana magana ne dangane da mutum aljani ko mutum yanzu ba musulmi ake magana da kai ma minkum min ahadin babu wani daga cikin ku mutane illa wakkala bihi qarinahu min aljinni ko illa wakkala bihi qarinahu min aljinni sai an haɗa shi da wani wakili daga cikin ainihin aljinni wato abin da yake Iblis la'ana Allah ta tabbata gare shi ya koma yana jayayya da Allah tun daga sanda Allah ya la'anci shi to kamar yadda Allah yake da mala'iku masu tsaranka yake da masu kula da ku yake da masu rubutu a kan ku to haka kuma sai Iblis shi ma sai ya kawo masu wakili wanda waɗancan na gyara suna kiyaye ka shi kuma wannan wakilin Iblis yana lalata ka shi ma shaitan Iblis ya kawo naki wakilin wannan wakilin da zai kawo shi zai kawo ne tun daga sa'ad da aka haife ka kamar yadda Allah shi ma zai kawo tun sa'ad da aka haife ka yace annabi yake kowa daga cikin ku yana da wani wakili da Iblis yake wakilta mishi na cikin aljanu wa qarinuhu min al mala'ika kuma yana da wani abokin zama daga cikin mala'iku da Allah yake kawo mishi kali sai suka ce wa iyyaka ya rasulullah har da kai ya manzon Allah yanzu kai ma ce da Iblis ya turo maka wakili da zai batar da kai yanzu kai ma ce da Allah ya turo maka wakili da zai rubuta ayyukan ka yanzu kai ma ce da Allah ya turo maka wakili da zai kula da kai kun fahimci kan dai kala sai ce wa iyyaya haddani lakin Allah ahanani alayhi sai dai Allah ya taimake ni akan ma ya aljanu fa aslama sai musulunta fala ya amuruni illa bi khairin ba umarni na da komai sai alkhairi tunda ya musulunta sai dai ya rinka saka ni yana motsa ni yana saka mini tunani in aikata alheri amma baya umarni ya yi sani ina fata an gane wannan shine karimun minal mala'in al jinni annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana jama'a mun gane wannan da ke ko wannan hadisi ne sahihi wanda yake tabbatar da ya ake cutarwa da aljanni suke gaskiya ce ko domin ga shi nan har iblis yana da wakili akan dan adam don ya batar da ko kun fahimci wannan da kyau to wannan irin aljanin shi ne ba aiki saboda rashin kwarewa a aqida sai ke kiran shi kurwa ko bayan ka mutu sai ya taso ya shiga jikin wani sai ya zo yana magana sai in ya zo yana maganar ba zai ce shi aljani ba ne sai ya rinka pretending yana iya cewa shi shi ne kai to in ba ku da ƙwararrun malaman aqida ya ce mamaki ya mutu ya dawo ba mamaki ne ya mutu ya dawo ba misali sunanka Ibrahim sai ka kwanta ka rasu sai wannan ainihin aljanin da iblis ya wakilta maka sai dawo sai zo sai shiga jikin ɗanka ko shiga jikin ƴarka ran da wata matsala ta samu ana karatu sai ya halarto sai ya ce wane ne kai sai ce ni ne Ibrahim Ibrahim baban wa baban Isa wani isa ce wannan yaron da nake magana a bakin shi ce ai ga gani shi ya mutu sai ce ai ni ne sai ku ƙara rufewa to ya mutu ya dawo ne aka kuwa ce ne aljinin da ke tare da shi ko kun fahimci wannan da ke to in haka ya zo ba wani abba ne kawai da yanke kuwa azantar da shi kawai ya rabu da shi amma ba uban wannan din bane ba mamakin bane ya tafi amma wannan aljinin shi ne yake da'awar shi shi ne kuma za ku ji duniya ba zai gaya muku gaskiya ba wannan sai kun samu waɗanda suka ƙware a cikin sanin aqida da matsalar ruqya da sauransu in ba haka ba sai a rude a kan wannan matsalar ku karanta littafin alamul jinni was shayatin na Dr. Suleiman Al-Askar a cikin wannan littafin ya gaggamsassan bayani a kan wannan maganar da na gana da magana ɗazu da magana a kan rakidu da atidu ku je ku karanta Allah ya taimake mu idan haka su mala'iku rubutu suke yi dare da rana ga abubuwan da bayin Allah suke aikatawa tsaro suke yi dare da rana ga ainihin wato bayi da Allah maɗaukakin sarki ya halitta ya rage idan Allah ya nufi kaza zai same ka sai Allah ya sa su kauce daga wannan tsaron da suke maka yana mun fahimci wannan sai abin ya zai sai same ka kaddara ta tabbata sannan sai kuma ka dawo kuna gadin ka kuma baka da lafiya saboda kaddara ce aikin ka ina fatar an gane Allah madaukakin sarki yake muke mu wannan shine takaitaccen bayani dangane da al-hafazatu da al-katabati to sai malam yake wa anna malakal maut yaqbidu al-arwah lallai mala'ikan mutuwa suke daukar rayuka bi izinin rabbihi da izinin ubangijinsu ba da yin kansu ba yake yi da izinin ubangijinsu yake yi na daya wannan shine sunan mala'ikan mutuwa a qur'ani da hadisi na faɗi a tun karatuttuka guda biyu da aka yi kafin wannan ba azra'ilu ba azra'ilu ya zo a cikin bible ne old testament to da aka samu fada-fada da reverend da priest waɗanda suka musulunta sai suka dawo suna wa'azi to in suka haɗa abubuwan sai su ga ai mala'ikan mutuwa aka ce a musulunci sai su aiki a bible an kira shi azra'ilu sai zama suna fassara qur'ani da sunna da abin da suka sani na bible kenan shi ne wannan kalmar ta bi ta yaɗu sai kana karanta karatun larabci sai kana ganin azra'ilu amma azra'ilu bai tabbata a cikin qur'ani ko hadisi ba sunan mala'ikan mutuwa mun karanto hadisi a makon da ya wuce da karatuttukan baya annabi yake kuma yaji'u malakul maut sannan sai mala'ikan mutuwa ya zo qur'ani kuma yake kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum mala'ikan mutuwa da aka wakilta dan ya dauki ranku shi zai dauki ranku haka abin yake amma sai hadisin da muka karanta a baya inda Abu Dauda ya ruwaito shi da makamantansu ko fassara in mala'ikan mutuwan zai taho daukar ran to yana da ƙarfiya in kuka zo sai ku kewaye wannan mutum da ke kwanta za a dauki ranki a daidai lokacin da ya shiga cikin halara ta mutuwa to yanzu baya ganin ku ku da ke tare da shi ku da ke ba shi magani likita da yazo da aiki abin gwaji nan da ta zo da kaza yanzu ba ku yake gani ba yana ganin waɗannan mala'iku ne annabi yake iya gani in nagari ne nagari sai ya ga mala'iku sun taho da ainihin littafani daga gidan aljanna yana ƙanshin turaren almist wannan littafani ba gawar shi za a saka ba rannar shi za a cire a saka to shi mala'ikan mutuwan shi ne zai zaro ran da zai idan mugu ne wannan mai ran za a jijjiga ran ne a wahalar da gawar waɗannan mala'iku ɗan rakiya su kuma suna marin wannan mamaki suna dukan duburan shi haka alƙur'ani yake yasa wani ya kaga in yazo mutuwa sai an rufe kofa wani yana tashi yana fitsari yana amai yana tsalle yana ihu saboda me saboda almala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum mala'iku za su rinka dukan fuskarsu suna kifan ainihin duwawunsu ana ba su azaba ana cewa akhriju anfusakum mala'ikun sai su shimfiɗa hannunsu su ce fito da ranka ka bamu ba za mu wahala mu cire ba fito da ran sai a ce ka fito da ranka shi ne tashi nan ya tsalle ya yi tsalle to in ta kama shi ne sai su sake shi suna jijjiga ran nan ne tashi zai fito fitsari zai fito amai majina idanuwa su zazzago amma kuna nan a zaune ba yadda za ku iya yi in ka kai ta komo sai an rufe musu kofa sai an gudu an ba su wuri don duk wanda ya tafka to sai dai a mutuwar farko shi mala'iku sun sake shi kai kuma ya sake ka idan haka sai an rufe kofa ana ta addu'a dan kofofi suna ta salati a kira malamai suna jin sardi amma wallahi duk wannan ba zai ba saboda mugun aikin ka sai Allah ya nuna maka tun daga san da ranka zai fita har a kadari har kiyama ta tashi har abadan abidina Allah ba zai kale ka ba matukar ka mutu kana mugun aikin da ya kai shirka mugun aikin da ya kai fasikancin Allah ne sai ka da rahama ya maka in Allah bai nufe ka da rahama ba sai ya azabtar da kai da gargadan aikinka amma saboda imani shine zinare da azurfan Allah shine abu mafi tsada da Allah yake so in ka mutu kana da imani ko daidai da kayan zarra shirka ba ta lalata shi ba to duk wahalar da zaka sha Allah ya kwace ka saboda imaninka sai da ka dan uwa imani shine abu mafi daraja da zaka kula da shi Allah madaukakin sarki yake da ke mu shi ne malai yake cewa mala'ikan mutuwa shine yake daukar rayuka amma hadisi ya gaya mana da zaran mala'ikan ya dauki ra mala'ikun da suka rako shi suke rike da wannan littafani in ran kafiri ne ko fajiri suke rike da karara wannan tsumma ne kaikayi da za su zo da shi daga gidan wuta mala'ikun ba za su bar wannan rai a hannun wannan mala'ikan mutuwa ba wannan mutumin kirki ne ko mutumin banza da ya karɓa ko tsuffawa ido ba za a rufe su karɓe sai su saka a ciki sai a yi sama sai a tafi in mutumin kirki ne a buɗe mai tun daga sama ta ɗaya har ta bakwai a kai shi fadar Allah ya sa mai albarka mala'iku ne mai addu'a har a dawo da shi in mutumin banza ne sama ta ɗayar ma ba za a buɗe ba duk mala'ikun da aka haɗu da su a kan hanya ma sai sun ce wani rai ne wannan yake ɓoyi Allah ya la'anke shi Allah ya tsine mai albarka a kira sunan iyayensu da kaza kaza mun karanta wannan kaje ka nemi kasusuwan da ke kafin hannun da ainihin guda biyu insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu to wannan matsala ce wadda take da sauƙin ainihin a fahimce ta jama'a to amma a ƙarƙashin ta akwai matsala kuma ne kamar wahala shi take mala'ikan mutuwa shi ke karɓar rai in lokaci ya yi to amma kuma Allah cikin ikon shi yakan canza ajalin wasu Allah ya jinkirta musu to wannan magana in wani ya ji ta ma sai ya kasa fahimtar ta don zai ce ga aya alqur'ani tana bayyana cewa ai idan ajalin mutane ya zo ba za a jinkirta musu ba kuma ba za a ainihin wato rage musu ba to abubuwan da ake so ka fahimta duk abin da Hausa take na kafin mu shiga cikin nasoci idan ajali ya riga ya zo yanzu za ka mutu to ba abin da zai sa a rage maka daga minti biyar ya dawo minti uku ba abin da zai sa a ƙara maka daga minti biyar ya zama minti takwas ba za a ƙara ba ko da sakar daya amma kafin ajalin ya zo Allah madaukakin sarki ka ji na ce Allah ban ce ni ba Allah madaukakin sarki zai iya rage maka zai iya kara maka yamhu Allah ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab Allah yana iya kara abin da yake yana iya rage abin da yake saboda asalin lauhul mahfuz din duk littafin kaddara yana hannu to wannan kafin ajali yake kenan Allah zai iya karawa zai iya ragewa amma idan lokacin ya riga ya zo to wannan babu ragewa babu karawa wannan ita ce takaitacciyar magana wadda a ƙarƙashin wannan matsalar mai sauki take rubar da mutane saboda ga hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi asarihi wanda duk yake farin ciki a ƙara mai arziki wanda duk yake farin ciki akan a ƙara mai ajali falyakul rahimahu to ya tabbata da zumunci yanzu wannan hadisi Bukhari da Muslim da Ahmad su suka rawaito shi hadisi ne sahihi yana nuna ashe ana ƙara ajali kenan saboda me saboda sabar da zumunci zumunci mafi girma da kasadar shi ne sabar da zumunci tsakanin kai da mahaifiyarka sannan sabar da zumunci tsakanin kai da mahaifinka sannan kai da ɗan uwa da aka fito uwa ɗaya uba ɗaya sannan sauran dangi duk wanda yake son ya samu ƙarin arziki a bisa wanda aka rubuta miki tun yana ciki a ƙarƙashin hadisi na hudu na Ibn Mas'ud cikin 40 hadisi kana so a ƙara maka to ka sabar da zumunci kana so a ƙara maka kwanaki to ka sabar da zumunci to waɗannan su ne bayanan amma in mutuwar ta zo to ba za a ƙara ba ba za a rage ba yanzu in ka duba a cikin nassosin kowanne ya ɗauki ma'anar shi kenan ina fatar an gane ya san haka akwai littafi da al-Imam al-Shawkani ya rubuta da Malam Mar'i al-Maqdisi suka rubuta ba ni son in halarce da littafin yanzu akwai gaba inda za a zauna a tattauna wannan matsala insha Allahu ta'ala ƙarshen wannan littafi amma yanzu ta shigo ne ƙarƙashin matsalar mala'ika shi ke karɓan mala'ikan mutuwa ke karɓan ran mutane amma da izinin Ubangiji to yanzu tunda da izinin Ubangiji ne Ubangijin zai iya ba da izini akan a bar wani lokaci kaza a ƙara mai lokaci kaza haka biyayya ma halaye na gari addu'a waɗanda sadaka duk waɗannan abubuwan nassin hadisai sun tabbatar da cewa suna ƙara kwanaki kuma suna ƙara arziki ina fatar an gane amma kurkusa kafin ka tafi da nisa ka karanta littafin sharhul aqidatu tahawiyya na babban malami al-imam ibn abd al-izz al-hanafi Allah madaukakin sarki ya gafarta miki Allah ya ji kanki jama'ar musulmi tafiya ta yi tafiya ta zo inda ake raba gari tsakanin ahlus sunna da waɗanda ba ahlus sunna ba ita ce matsala dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansu da matansu da ƴaƴansu da kuma tabi'ai da atba'u tabi'ina malam ibnu abi zaid al-qayrawani yace wa anna khayra al-qurun mafi alherin karnuka abinda yake nufi da karni anan shine zamani karni a harshen larabci in an faɗe shi ana nufin zamani a istilahi na malamai in an ce karni ana nufin shekaru ɗari to in ka kula da wannan da kyau za ka fita daga ruɗani amma in ba ka kula da wannan da kyau ba to za ka shiga cikin ruɗani domin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul quruni afwan khairun nasi karni to in ka ɗauka shekaru ɗari to shekaru ɗari sai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai shekara ɗari ba to aka ce da sahabbansu har ba su kwaso waɗannan shekarun ba sai shiga zamanin tabi'ai amma abin da hadisi yake nufi da khairun nasi karni mutanen da suka fi kowa alheri su ne mutanen da suka rayu da ni in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ سَأَلُوا فِي مُتَانَن دَ سُكَ رَايُ دَ صَحَابَيْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ سَأَلُوا فِي مُتَانَن دَ سُكَ رَايُ دَ تَابِعَيْ إِمَامُ أَبِي حُسَيْنٍ مَرْوَايَةُ حَدِيثِهِ يَكِ بَنْسَنِي دَ كَوَا كَيْ زُوَا نَهُدُ يَزَمَا وَنْدَ يَرَايُ دَ أَتْبَاءِ التَّابِعِينَ إِلَى إِمَامِ مَالِكٍ shi ma ya shiga cikin khairun nasu kenan abinda ake nufi yanzu ko ina ka taba karaya ta bi ai suna daga cikin khairun nasu domin waɗanda suka rayu da annabi sune sahabbai waɗannan khairun nasu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai aka fara samun wasu suna musulunta wasu ana haihuwar su waɗannan da suka karɓi musulunci a hannun sahabbai da waɗannan da aka haife su suka tafi suna musulunci a zamanin sahabbai waɗannan ma khairun nasu ana nan sai sahabbai suka ƙare waɗannan tabi'ai khairun nasu waɗanda suka musulunta a hannun su khairun nasu ne waɗanda aka haifa suke musulunci tare da su khairun nasu ne to a iya nan ne hadisin Imran ya tsaya to sai Imran ya ce ko annabi ya ƙara da tabaka ta hudu ya zama kenan su kuma tabi'ai ba su ne ƙarshen khairun nasu ba su ma waɗanda suka musulunta a hannun tabi'ai su ma khairun nasu ne to sai zama suwa kenan atba'u tabi'ina to in su ma hadisin ya shafe su to waɗanda aka haifa a zamanin atba'u tabi'ina su ne tabi'u atba'u tabi'ina to Imam Malik ba sahabi bane Imam Malik ba tabi'i bane Imam Malik tabi'u tabi'ina ne to Imam Malik yana daga cikin khairun nasu tabba an fahimta dan mahaifin shi sahabi ne malaman shi da yawa sahabbai ne da akwai malaman shi tabi'ai to yanzu Imam Malik ko ina ka taba karaya to yana daga cikin khairun nasu to ana nan sahabbai sun kare kakaf tabi'ai sun kare kakaf su Imam Malik su wasu suka zo suka karbi musulunci a hannun su Imam Malik su aka haifi wasu a zamanin su Imam Malik sai suka tashi suna musulunci tare da su Imam Malik to idan hadisin Imran ibn Husayn ya harba ya kai tabaka ta hudu to yanzu waɗannan ma da suka karbi musulunci a zamanin su Imam Malik ina sun zama khairun nasu kenan in kuwa ba haka ba fa to ba su daga cikin khairun nasu to amma me hadisin yake nufi anan gida ke fata yanzu in ba su cikin khairun nasu suna cikin sharrin nasu kenan a'a ba haka ake nufi ba abinda ake nufi duk wanda zai bauta wa Allah to ya ɗibo bautar shi daga bautar da aka yi a zamanin nan da annabi ya kira khairu idan bautar ka ta wuto zamanin da aka kira khairu to da kai da bautar ka kun zama sharri to idan kuka fahimci wannan da kai jama'a wannan na daga inda na ce wa manhaji na salaf ya fara samo asali wato yaya waɗannan mutanen suka bauta wa Allah a ƙarƙashin Ƙur'ani da hadisin to wannan shi ne zamani mafi alheri sannan zamani kaza sannan zamani kaza to duk wata ibada da za a ƙirƙiro ta wadda ba a yi ta a zamanin khairun nasu sun amince da ita ba to sunan ibadar sharri duk wanda ya bebita sunan shi sharri to yanzu ina mafita ga kai da kake rayuwa a ƙarni na 15 kenan na musulunci yanzu kai sharri ne kenan ibadar ka sharri ce da kai da ibadar ka sharri ce idan ba ka ɗaukowa daga wancan zamani don haka dukkanmu da ke bin manhaji da mazhabi na salafiyanci muna ganin fata ne ka ɗauko Ƙur'ani da hadisi ka ce za ka fassara shi da fassarar da ba a fahimce ta a waɗannan ƙurunin mufaddala ba wannan shi ne abin da Malam Abubakar Gumi yake faɗi amma sai mutanenmu suka ɓace daga fahimtar gaskiya in ya ce karatun hadisi da aiki da shi shi ne zama lafiya ga musulmi sai ce amma da za ka karanta hadisi kai aiki da shi ba sai ka ɗibo fassarar malaman farko to mutane sai su ɗauka fassarar malaman farko ƙawa'idi ahalari ijma'i ijiya ba su ake nufi malaman farko ba malaman farko malamin farko shine annabi sallallahu alaihi wasallam annabi shine first islamic emeritus uban uban professor shi to annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani mai ilimi annabi ya karya miki kara a gefe annabi shine malami na farko a wannan al'umma sa'annan sai suwa sai first graduate taliban farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi daga wannan jami'ar tashi sa'annan sai taliban da su waɗannan suka yayi sa'annan sai taliban da suka biyo bayan su to waɗannan zamun nan na alkhairi ka ji da kyau duk wata aya da ke magana akan halal haram sunna makruhi wajibi an fassara ta duk wani hadisi da ke magana haram halal sunna makruhi wajibi an fassara shi tsab to a yanzu in ka ɗauko wannan hadisin sai ka ce to ina fassarar da su waɗancan suka yi sai ka ɗauko fassarar sai ka ɗora a kan wannan ayar ko hadisin to da kake rayuwa a wannan zamanin kai to khairu ne kuma kai kana rayuwa cikin zamanin alkhairi don kai kana rayuwa a cikin fassarar Qur'ani da hadisin da aka yi a zamanin alkhairi to amma in ka ɗauko aya ko ka ɗauko hadisi sai ka ce ba ruwanka da yadda aka fassara wannan aya ko hadisi a zamanin da aka kira khairu sai kai ka fassara da kanka ko ka ɗauko wata fassara da aka yi daga baya to waɗannan fassarar in a aqida ne ana kiranta fassara ta khalaf fassarar khalaf fassarar malaman ƙarshe to malaman ƙarshen nan in hadisin Imran ibn Husayn ya haɗe da tabaka ta hudu to tabaqu atba'i tabi'ina suna daga cikin malaman ƙarshe daga kansa aka fara har zuwa duniya ta tashi in kuma ainihin wato yana cikin waɗanda waɗannan hadisi ya rika to su ma waɗannan tabaqu atba'i tabi'ina suna daga cikin salaf don haka fassarar da suka yi za a iya karɓe kenan to ina ma'anar wannan magana yanzu duk wata aya in ka karanta ta alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dha'rak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab sai muka tashi muka ji malamai na wata fassara a ayar karshe ta alam nasrah ita ce fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab sai suka ce ma'anarta idan ka idar da sallah fansab sai ka tafi ka zauna kai ne kai addu'a wa ila rabbika farghab in za ka addu'ar ka miƙa buƙatar ka zuwa ga Allah to yanzu wannan fassara ce aka yi a ƙarƙashin wannan aya amma ƙarar aya ta ce a zauna ƙarar aya ta ce a addu'a to yanzu wannan fassara ce to sai a ce ana so ka kawo mana ko daga annabi ko daga sahabi ko daga tabi'i ko daga tabi'i atba'i tabi'i wanda ya fassara ya fitar da wannan ma'anar in ka kawo sai a ce to wannan fassara alheri ce za a iya ɗauka a bauta Allah da ita in ka kasa kawowa aka laluba babu sai a ce to wannan fassara ce ta salafi ta muta'akhirina ba a da buƙatar ta a koma a ga menene salafi suka fassara ta to ku ji abin da na faɗi da farko ayoyin haram da halal sunna makruhi da wajibi amma ayoyin da suke magana dangane da kimiyya da fasaha wannan kowa yana da ɗancin ya yi ƙoƙari ya fitar da irin fassarar da za ta dace da shi afwan fassarar da ilimin shi ya zo gare shi da gwargwadon zamanin shi da ilimin da Allah ya ba shi saboda waɗannan ayoyi suna magana ne na kimiyya da fasaha akwai ayoyi biologically a cikin alƙur'ani akwai ayoyi scientifically a cikin alƙur'ani to irin waɗannan ayoyin ba ka buƙatar fassara daga wani salaf ko daga wani salaf kai kanka in ka je ka ƙware da ƙur'ani za ka iya fassarawa ta ainihin fitar da wata ma'ana wadda za a iya karɓi don yanzu ba magana haram ba ne ko halal ko magana sunna ko magana wajibi ko magana makruhi yanzu ana son a fitar da wata fasaha ne wadda a ƙarƙashinta in aka fitar za a iya kawo wata maslaha ta gyaran rayuwa ga ɗan adam misali limamin masallacin Qurtuba a ƙasar Andalus ƙasar da aka fi fitar da wata kimiyya da fasaha daga nan ne aka fara samun ilimin flying yadda za a tafi jirgin sama yaya mutum zai tashi Allah madaukakin sarki yake awalam yarau ila tayyi fawqahum ko fatatin yake wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman wannan aya ce fara mai da ita aya jirafiya wanda zai garafi a kanta Allah yake mutane za su ganin tsuntsaye ne sama da su suna fitirwa suna fitirwa ya ce miki da fitirwa sune suna kada fitirwa ita ce fitirwa in sai ga fitirwa gaba ɗaya kuma sai su kale fitafikan nasu ma'ana su kale su daina su kale idan ɗazu ta ce fitirwa ce ta rike su to yanzu da suka kale fa ya yake rike da su sai Allah yake ma yumsikuhunna illa ar-rahman sai Allah ne yake rike da su sai yake tunda Allah ne yake rike da su yanzu ya rage maza wata fasaha ce wata kimiyya ce Allah ya shirya musu a jikin fitafikan mu ma mu shirya ta a jikin fitafikan mu mu ga mu ma Allah zai rike mu shine ya zaina ya samu katako da ike ne talan 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 da shi ya kamo tsuntsuwarin kaddara shi a kan yaya fitikin yake yaya fitike kaza aka tsara shi yaya kaza da ya gama tsaf sai ya sa aka shirya musu shi a hannayensu dama da hagu islamic scientist kenan ga shi liman yanzu limaman yanzu suke su imani da tsoron Allah ya musu yawa gaba su irin wannan ba liman ya kaɗe alkyabba da rawani da sardi da buzu da fatafatai duk ya ajiye yanzu an shiga field na kimiyya za a fitar da wata albarka ta alqur'ani ko dan adam zai samu sauki ya tashi kamar yadda sun kike tashi sai da aka sai da liman ya gama hada sai ya hai amma manara ta masallaci haka ake yin jama'a abinda ke kashe dan Afirka rashin gadawa duk wanda ya karanta ilimin kimiyya da fasaha gadawa za ka in ka gwada kaza ce kasat sai ka daga sai ka gwada kaza har ka ciwo kai gwaji 99 na ɗari in ya ci ba kai asara ba 99 kan ka gane wasu hanyoyi ne da ba za su ci ba a ce wannan ɗaya ce kake ci don haka ba za ka sake gwada ɗaya cikin 99 nan ba ɗaya ce za ka gwada sai da haka in ka gwada ba ce ba ka faɗi ba ka ci don za ka rubuta ta wannan hanyar ba za ta aiki ba da liman ya ga ya gama daidaito ya tsaf akan manara ga fukafukai kuma yanzu bismillah majri haumur ka hake inna rabbi la ghafurur rahim sai liman ya taho ta a kurta da haka yin tsayawo a sama liman ya tashi liman ya tashi to da dai shi ne zai na rubuta wannan report din ga yadda yake shirya fukafukan yanzu haka da nake magana in ka kama wata sabuwar kasar talabijin da suka bude ta a kan ainihin wato dish na intel satellite na intel wanda yake kallon yamma maso arewa kaɗan da rike digiri sun bada na faɗa ba in ka je kai sauki za ka kama wata sabuwar tasha ta andalus da suka bude a wannan tasha suna ta rubu suna ta faɗin wannan tarihi za ga ana ta sa wani saurayi yana faɗi yana nuna yadda limamin ya fara tashi wai su kasar andalus su spanish su ne farkon waɗanda suka fara ƙirƙiro jirgin sama sai da haka za ga yayi fitafitai a hannunsu yana gudu haka yana haka yana haka suna ta bayani da yaren jama'a mun fahimci wannan da ke ko to yanzu wannan ayar in ka ce wa liman kawo hadisi da ya fassara ta haka ko kawo aya ko kawo fassara daga wani salaf babu wannan aya ce ta kimiyya da fasaha to yanzu wannan akwai majal na a tsaya a yi bincike a kanta ko mun fahimci wannan da ke ji wata aya wadda take magana don ina jin cikin suratul zumar wadda take magana akan wayumsikul ukhra ila ajalin wayursilul ukhra ila ajalin musamma Allah ya tawassal an fi sa'ina mautaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada alayha almauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma yanzu wannan ayar biologically ka je a ƙarƙashin ilimin tsirrai ka bincike ta da suka zo suka saka ta a ma'auni malaman kimiyya na musulunci sai suka gane wannan ayar tana bayyana gaskiyar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi akwai hadisi sahihi da al-Imam Abu Nu'aym ya fitar da shi a cikin littafin shi At-Tibbun Nabawi kajina ce Abu Nu'aym ban ce Ibn al-Qayyim ba al-Imam Abu Nu'aym yana da littafi At-Tibbun Nabawi da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa an-nawmu akhul maut bacci dan uwan mutuwa ne yanzu wannan ayar ce take cewa Allah shi yake karban rayuka yayin da suke rasuwa da kuma wadda garan da Allah bai kaddara ta mutu ba a cikin bakinta yanzu wannan ya nuna idan mutum ya mutu wannan binciken da nake yanzu fassara aya ne amma a ƙarƙashin kimiyya da fasaha da aka bincike na kimiyya sai aka gane idan mutum ya kwanta bacci to ransa yana fita daga jikin shi rai ne ke fita gaba ɗaya daga jikin shi sai ya koma wani wuri sai ya tsaya wurin wa wurin Allah sai a bar gangar jikin da numfashi shi ne Allah ya tawaffal anfusa hina mautuha sai ce wallafi manta mut hina namuha Allah ya ɗauke ran kana bacci Allah ya ɗauke ran idan wannan baccin naka daga nan za ka shagarce zuwa lahira to sai Allah ya ce sai ya riƙe ran fayumsiku allati qada alaiha almaut sai riƙe wadda Allah ya kaddara mata mutuwa a baccin sai zan ba ka tasiya wanda Allah ya kaddara zai tashi fa wani rusulin ukhra ila ajalin musamma sai sako ɗaya ran zuwa ga wani lokaci wanda yake sananne ne a wuri idan ka tashi bacci sai ka ji kamar wata sabuwar rayuwa ce ka baro yanzu kuma ka shigo wata to a sadda kake bacci ranka ne kawai numfashinka ne kawai a jikinka amma ran baya jikinka in Allah ya nufi daga nan za ka mutu dama ran na hannunka sai ya riƙe kawai idan kuma bai nufi za ka rufi daga nan ba shi ne yake wayyu rusulul ukhra ɗaya ran na wanda ba a kaddara mai mutuwa ba sai a sako musu zuwa ga ajali to yanzu wannan aya kuma ka ce a yi mana aya ko hadisi tunda kai salaf ne tunda kai salafi ne tunda kai ne bin manhajin salaf ne kawo mana fassarar nan daga annabi ko sahabbai ko tabi'ai sai ka ce a wannan aya ta shafi kimiyya ce ko fasaha don haka don ya karanta haka sakamakon ilmomin kimiyya da fasaha sai suka taimake muka fahimci haka ko kun fahimci wannan jama'a na taɓa muku magana dangane da ayar suratul najm waye zai tuno ta cikin ku wassama'i zati al-hubub 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 hanyoyin da saƙonni ke tafiya yanzu with the advent of GSM yanzu kowa zai iya fahimtar wannan maganar zuwan GSM ya sa yanzu za ka gane akwai wasu hanyoyi da saƙonni suke tafiya zuwa gare su shine al-hubub Allah yake yana rantsuwa da sama ma'abociyar hanyoyin isar da saƙonni shine ake kira communication channel hanyoyin isar da saƙonni a da malaman tafsiri da suka gabata in suka zo kan irin wannan ayar sai su ce hanyoyi ne da sama take da su wanda in an yi magana magana take tafiya misali in ka je inda sabon gida yake ko ka je daji idan ka yi magana sai wannan maganar sai bayan sakan bayan yan daƙiƙoƙi kaɗan sannan sai ka ji ta isa ta amma kuma sai ka ji ta zama da wata irin murya kamar tana dabbin kanta kamar tana ninka kanta to yanzu wannan hanyar da saƙon yake tafiya wata hanya ce wadda idan ka karanta communication engineering za ka ga sun ce iri biyu ce akwai analog signal akwai digital signal analog signal tana tafiya ne cikin watsattsake haka tudu da kwari tudu da kwari don haka idan kai maganar sai ta an yi jinkiri kafin ta kai digital signal kuma tana tafiya ne point to point daga gaba zuwa gaba daga inda ta fito a bakinka sai ta wata kwana sai ta je wata gaba sai ta sake wata kwana sai ta sake wata third point suke tafiya to me yasa za ka yi magana kai tsaye sai a rinka jin maganar amma kuma sai a ji tana tuɗanyuwa da wata murya wadda ta tafi shi ne saboda hanyar da sakon ke tafiya hanya ce mai gargada. To gargadar da take tafiya da ita gargadar kuma ma ba tsayin ta ba wani ramin ya fi wani. To shine in magana ta tafi ta kai inda ta kai sai ta sake dawowa bakinka ta gaskata haka magana take shine sai ka ji muryar ta fita biyu. To yanzu wannan hanyar da wannan sakon yake kai ya komo ita ce Allah ya haɗa shi rantsuwa da jam'insu wassama'i zatul hudud. Aka zo da radio wave wanda sakonnin radio zai zo ba radio sai an je ne maka yawa tun daga NBC Nigerian Broadcasting Corporation tun daga Kaduna in kai ne ranka ya daɗe sai an jawo waya gidanka ta zo lasu fita. In ka gaji sai ka ɗinka waya za ka yi barci kenan ba inda ake kashewa ba hanyar da sakon zai zo. Da haka aka fara radio technology. Yanzu duk wanda wannan magana ta ta dame shi a lasu fita sai dai ya ɗinke waya in ba haka ba sai dai ya gudu. Ko to amma radio fa sai ka kashe kas sai ka kunna to ana nan sai aka ga ya ai a iskan nan da take yawo za a iya aikawa da sako waɗannan su ake kira wave. To irin waɗannan hanyoyin da za a tura to yanzu duk waɗannan fa daga cikin alkur'ani ne aka cire. To in ka ce wa mutum to ka kawo mana a ina ne Abubakar bin Siddiq ko Umar bin Faruk ko Usman bin Nurayn ko Ali bin Abi Sufyan ko wani cikin sahabbai ko salaf ya fassara wannan ayar da communication channel sai muke ba mu da amma nazari na kimiyya da fasaha game da hanyoyin da sakonni ke tafiya shi zai sa a iya gano haka da makamantan haka. Ina fatar an gane. To yanzu idan ka gane wannan sai a ce da kai ce yanzu ka je ka dubi mas ta GSM wadda ke kusa da kai za ga iri biyu ke akwai yadda za a ga akwai wasu ganguna a cikinta a jikinta akwai wata ganga a can sama wata takalli nan wata takalli nan kai kana ganin abin ado ne amma da za a tuzguɗa wannan to in kai magana daga nan anguwar ku ba za ta je ko ina ba iyakar ta anguwar don haka ba za ta fita ba. To amma in ka tafi gindin wani masu na jefan sai kuma ka ga haddadi wani makekin diki kuma ya kalli wata jiha ita kuma ba za ka tuzguɗe wannan diskin shi kuma in kai magana da GSM daga wannan wurin ba zai fita daga garin da shi kuma. To yanzu wannan tsakanin wannan diskin da ka gani da ya kalli sama in kai magana yanzu kana so ka tafi ƙasar Ingila ko daga nan Zaria kana so ka tafi Kaduna wannan diskin zai aika da wannan maganar sama sanan nan tauraron ɗan adam ne sannan shi kuma tauraron ɗan adam ɗin ya tura wa wannan garin inda wasan waya take. To daga jikin wannan diskin zuwa tauraron ɗan adam ina waya take. To wannan sararin wannan tazara akwai wasu hanyoyi da ke kai da sako. To waɗannan hanyoyin su ake kira hubu. To yin aka ce kiro mana dalili a kan haka Qur'ani ko hadisi sai ka ce a'a wannan ta hanyar calculations ne na mathematics da physics. Engineering mathematics ta haka ne za ka je ka gane wannan. To irin waɗannan ayoyin na tsaya na ɓata wannan lokaci ne ba a banza ba don iya bayani don karkaru ne in ce za su bi manhajin salaf amma kuma sai su kawo kaza su kawo kaza a'a abubuwan sun kasu kashi biyu duk abin da za ka ce sunna ko bid'a to wannan abin zai samo asali daga salaf. Duk abin da za ka ce haram ko halal zai samo asali daga salaf. Duk abin da za ka ce wajibi mustahabbi ko makruhi dole ya samo asali a ƙarƙashin wannan. Amma in ba haka ba sai a ce to ba za a karba ba. Amma dangane da ayoyin kimiyya da fasaha wannan kana da ɗinkin ka je kai ka bincike a kai. Ko kun fahimci wannan? Shi yasa a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin musuluntar da wasu bayin Allah da ya musuluntar da su larabawan ƙauye ne suka zo suka musulunta wurin annabi sallallahu alaihi wasallam. Yanayin Madina bai dace da su ba saboda in ka je gari kaza sai a ce zafin gari ko sanyin gari ko ruwan gari ko kaza bai dace da kai ba yanayin garin sai bai karɓe su ba sai suka kama matsasara da zazzaɓi da rashin lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kai su su je su zauna suna shan nonon raƙuma raƙuman zakka su je su sha nonon su sha fitsarin raƙuman sai su warke. Shi kenan da suka je suka sha sai suka warke. To sai suka yi godiyar mayu sai suka kama masu ciwon da ke gadi suka karkace su sai suka ainihin gudu da raƙuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ka samu su aka yi aka miki azaba da kisa irin yadda kuke ba wannan ne yanzu da kasidin mu ba yanzu wannan hadisin ko ya zo da wata matsala tibbiya ce ake fitalin raƙumi ake nemai raƙumi yana maganin mura yana maganin mafassara tabbas wannan akwai a hadisi sai aka samu manyan malaman musulunci likitoci sai suka zauna ta hanyar binciken su a laboratory nasu ɗakunan bincike sai suka zo suna auna fitsarin raƙumi sai suna auna nonon raƙumi sai suka ga a ciki banda sinadarin kashe mura da zazzaɓi da mafassara akwai sinadarin da ke kashe cutar alfa gyamban ciki da irin diabetes cutar sukari da makamantansu to yanzu wannan in ka ce to ku likitocin bid'a ne sai annabi iya kamma fassa da zazzaɓi ya bayar ku ya kuka gano asma to kun yi bid'a to kai ma ka yi bid'a a cikin maganarka domin yanzu wannan hadisin ya zo da matsala ne tibbiya ta magani to yanzu za ka iya zama sai ka faɗaɗa bincike a kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai albarkacin salaf ake ci fa wallahi wannan wani sirri ne zan faɗa muku babba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake habbatu sauda bakin algaru na maganin kowace cuta banda ne banda mutuwa to shi kenan sai wani yanzu ga cuta appendix yana fama da ita ya rasa yadda zai yi ba shi da kuɗin aiki sun ce 20,000 an shiga masallaci an fita taimako naira 75 nan taimako 3 da sisi an harhaɗa abubuwa duk da fita inda suka kai ba ya iya sai nake miki to tattara taimakon nan mana ka ɗan je ka sai man habbatin sauda amma a tabbatar an baka original don ka je su baka man algaru ko man menene abin man kaɗe ko wani mai daban na alayyadi suna yi ka tabbatar man habbatin sauda ne nake kullum za ka ci abinci ka sace ka liji kafin ka ci abinci in ka gama cin abinci ka sa da sace ka yi da rana ka yi da daddare ka yi sannan ka sace koma a sace binciken likita bayan tsawon lokaci sati biyu sai ya koma sai likita ya bincika sai likita ya ce kuma shi ya ga abin ya ɓata yaya aka yi aka zauna aka bincike ce yanzu appendix ta watsa duk kwayoyin cutar menene babu to yaya aka yi sai shi ne wani ne kawai ce muke samun habbatin sauda to yanzu misali in ka ce mani sai ma kawo inda annabi ya kawo ko abubakar ko umar ko aliyu ko wani sahabi ya fassara wannan hadisin cewa a sa wannan man ga cutar appendix don ki hang up ban da dalili to amma walil ba'ati majalin akwai fagen kai bincike a nan ka kawo saboda baka canza wata haram ko halal ko sunna ko bid'a amma sai kana da basira ba ka fahimci wannan abubuwan da nake faɗi ko kuma in bid'a da ba su da basira sai su ce jirgin sama fa kamera fa ai dai abin abubuwan bid'a ne annabi ya yi shi sai mu ce to ka gani baka fahimci yadda aka kafarta ayoyin alqur'ani wajen kafa shari'a da kuma fitar da abubuwan da suke masalihu ba kenan in kun fahimci wannan kun azurto in kuma goma kun yi ta'an bid'a shi kenan Allah ya kiyaye yake wa anna khayral quruni maji al-ghairi zamani القرن الذي راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان من ذا فك زمان زمان الله صلى الله عليه واله وسلم فكان مثلا سن كوا درجه بالدنيا بالاخرة جماعة كو ادم ده من لاخرة اكثاري ودنن جماعة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ده اكن النبي ده صحابان النبي صلى الله عليه وسلم سن كوا درجه كتب ان اجت في درجه ko aljanna aka tashi shiga annabi ne zai fara shiga sannan sai su sannan su wanda ya bi ta farkin su haka yake as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari alladhina tabauhum bi ihsan yake radiyallahu anhum wa radiya anhu fa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhari khalidin fiha wanda suka kalbi musulunci da dumi irin suya irin su Khadija ta Kubra irin su Abu Bakar ibn Siddiq irin su Bilal irin su Aliyu irin su Suhaib irin su Abdullah ibn Mas'ud waɗannan da dukkanin musulunci suka karɓa da waɗanda suka ainihin tarbiyyar su a bakinta shi ne cewa al'ansar mutanen Madina irinsu Anas, irinsu Ummu Sulaym, irinsu Jabir, irinsu makamantan waɗannan bayan Allah, sai ce wallazina taba'uhum, da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa Allah ya yarda da su. Kuma sun yarda da Allah, Allah ya musu tattalin aljannatai, gonaki waɗanda ƙoramu ke gudanar a ƙarƙashinsu. A taƙaicen taƙaitawa, na faɗi cewa waɗannan ƙarnin su suka fi kowa daraja duniya da lahira, ba wai ina mantawa da annabawa da manzanni ba in an tashi dandalin alƙiyama. Ina nufin a cikin wannan al'ummar tamu babu wanda ya kai waɗannan mutanen, babu wanda ya daidai da su. Sun fi kowa, ba za a taɓa samun wanda ya kusa da su ko ya daidai da su balle ya fi su ba. Sannan wajen muƙamin shiga aljanna, to bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama sai waɗannan tawagar sun shiga. Sannan ma wani annabi ko manzo zai fara tunanin shiga su da al'ummarsu. Don ƙa'ida da annabi da al'ummarsu sai sun shiga aljanna kakaf, sannan za a fara wa wani annabin nasu aiki a dandalin alƙiyama. Kaga daraja ta samu gare ka saboda ka bi wanda ya fi kowa a duniya da lahira. To waɗannan zamani su ne suka fi kowa, wa amanu bihi, kuma suka yi imani da shi. Kaga wannan shara'i ne. Yanzu Abu Lahab wanda aka yi ruwan bama-bamai na tabbat ya ba, to ban da shi. Abu Lahab ba shi daga cikin khairin nasu. An fahimci wannan da kai? Sunan Madina ne na hamsa, annan sai waɗanda suka biyo bayansu su ne cewa su ne tabi'ai. Sunan Madina ne na hamsa, annan sai waɗanda suka biyo bayansu su ne zamanin atba'u tabi'ina. Jama'a mun gane? Waɗannan mutanen su ne suka fi kowa alheri, su suka fi kowa daraja. Waɗannan mutane su ne khairul bariyyah, sun fi kowa alheri daga cikin halittun Allah a wannan al'umma ta. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Malam yace wa afdalu sahabati, mafi falala daga cikin sahabbai, al-khulafa'ur rashidun al-mahdiyyun, su ne halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, waɗanda suke shiryayyu masu shiryawa, da Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali radiyallahu anhum ajma'in. Su ne Abu Bakr, sannan Umar, sannan Uthman, sannan Aliyu, Allah ya yarda da su baki ɗaya. Waɗannan daga cikin sahabbai, waɗannan sun suka fi kowa. Abu Bakr ya fi kowa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan sai Umar, sannan sai Uthman, sannan sai Aliyu. Wannan ita ce aqidar da musulmi suke akai. Amma ɗan Shi'a sun tafi kashi biyu. Ɗan Shi'a akwai Zaidiyya, waɗanda mazhabinsu yana da ƙarfi a ƙasashe irin na Yaman da makamantansu. Akwai ɗan Shi'a Rawatib, waɗanda mazhabinsu yana da ƙarfi a ƙasashe irin su Iraki da zuwa yanzu ƙasashe irin su Iran. Su sun tafi kashi biyu. Bayan musulmi baki ɗaya sun yi ijma'i a kan wannan magana cewa Abu Bakr ke sama, sannan Umar, sannan Uthman, sannan Aliyu. Sai ɗan Shi'a Zaidiyya sai suka ce a'a, sun yarda Abu Bakr ya fi kowa, sannan Umar ke biye da shi, sannan Aliyu, sannan Uthman. Wannan shi ne mazhabin Shi'a Zaidiyya game da matsala Uthman da Aliyu. Suka ce Uthman na ƙasa da Aliyu a wajen daraja. Amma a wajen halifansu suka ce sun yarda Abu Bakr ne halifan farko, sannan Umaru, sannan Uthman, sannan Aliyu. Suka ce ba su da ja a nan. Amma wajen daraja, to Aliyu yana sama ainihin wato Uthman. Wannan maganar ka je ka karanta bayaninta da sharhinta a cikin littafin Al-Aqidatul Wasitiyya, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sai yace masu wannan maganar ba a kafirta su, sai dai a bid'antar da su, don wannan magana ce wadda ba ta da abin da zai kare ta ta zama daidai a musulunci. Ina fatar mun gane. Shi'a Rawatib su kuma sai suka ce a'a, tun farko ma maganar a aina ba ta taso ba, Aliyu kawai ya fi kowa. Maganar cewa ma ya fi Abu Bakr, ya fi Umar, ya fi Uthman, wato ma an yadda waɗannan ma suna da daraja kenan, har ma an tushe suka ce ba ta taso ba. Waɗannan ai abuban tuhuma ne kaɗai wanda yake sama a cikin sahabban da aka yadda da su ma. sai suka ce shine wa shine Aliyu. Dan haka yanzu magana Abubakar da Umar da Usman magana suna da wata daraja ma wannan ba ta taso ba. Na ɗaya ce ba. Na biyu wajen khalifanci suka ce ai tsawon zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu, manzon Allah ya bar al'ummar musulunci wajen shekaru 30 ba su da shugaba. Wannan zamanin ya zauna blank ne hakikan da Aliyu ya karɓi khalifanci. To daga lokacin ne aka samu khalifa, suka ce domin wannan gwamnatin ta Abubakar da Umar da Usman gwamnatin danniya ce da zalunci. Suka ce kuma duk wani jini da ya zuba a musulunci, da duk wani farji da aka yi zina da shi, da duk wata giya da aka sa, da duk wata ɓarna da aka yi a musulunci, alhakin na kan Abubakar da Umar da Usman. Domin wannan abu ya faru ne daga zamanin da suke danniyar mulki. Wannan maganar Al-Allamatul Kashfi, kafir ginin ɗan Shi'a da ya rasu wajen shekaru 800 da suka wuce, shi ya faɗe ta a cikin littafin shi mai suna Rijalul Kashfi a cikin shafi na 4 zuwa shafi na 5. Waɗannan su ne jimillar saɓanin da ɗan Shi'a suke tare da sauran al'ummar musulmi. To amma mu yanzu musulunci muke bi, don haka Abubakar shi ke biye da Annabi sallallahu alaihi wasallama, sannan Umar, sannan Usman, sannan Aliyu. Allah maɗaukakin sarki ya yarda da su baki ɗaya. Kamar yadda na ta faɗi, ga mutumin da yake bai yarda da khalifancin Abubakar da Umar da Usman ba, har yana kiran su Lawwali da Sani da Salisu, suna na wulaƙanci. In har ya ce bai yarda ba, sai kai musu at-taslimul jadali, sai ka ce yanzu a ƙaddara in sallama na yarda da kai, yanzu ya za mu canza tsarin. Misali yanzu sai mutum yake shi fa bai yarda cewa Fardauna shi ne firimiyan jihar Arewa ba, saboda Fardauna ɗan NPC ne, shi kuma ɗan Nufin ne. To yanzu a samu wani kafirgumin ɗan Nufin zai ce san bai yarda Fardauna firimiyan jihar Arewa ba ne. An kasa Fardauna 15 January 1966 sai ce shi bai yarda ba. To sai ka ce musu to yanzu ka gani ma ban yarda ba, ni ma Nufin. To yanzu ya za mu yi mu canza tarihi? Ya za mu yi mu cire Fardauna daga kan wannan muƙamin? Mu naɗa Aminu Kano, ko mu naɗa Asabar Reza, ko mu naɗa Gambo Taraba, shi ne ɗan Nuhu gangan. Ni ma haka nake so, a ni ma na yarda da kai. Mu zauna mu shawara, mu fara kamfen muna nemo ɗan Nufin. Duk wani tsohon ɗan Nufin ya zo za a yi taro, za a cire Fardauna daga firimiyan jihar Arewa, za a naɗa ko Asabar Reza, ko Gambo Taraba, ko Aminu Kano. Ya wata amsa zai ba ka? Zai ce zai aikin mutu. Tun da sun mutu ba yadda ba a yi, to tun da ba yadda ba a yi, to ya za a yi kenan? Sai a bari. To mu ma sai mu ce maka Abubakar da Umar da Usman, to su ma sun riga sun mutu ba yadda ba ka canza? Sai ka ce a'a, kai sai an mai da wannan topic of discussion, a mai da shi matsalar da za a rinƙa magana a kai. Sai mu ce wace fa'ida za a samu in muka zo yanzu muna yawo mun cika titunan Kaduna, muna cewa ba mu yarda Fardauna shi ne firimiyan Arewa ba, sai dai a ɗauko Asabar Reza ko Gambo Taraba ko Aminu Kano. Wannan zanga-zanga wani aiki za ta yi? Za ka ce babu. Domin waɗanda muke gwagwarmaya a cire ɗin ya mutu, waɗanda muke gwagwarmaya a sa sun mutu. To yanzu a ga a wannan gyara ne jama'a? Zai ce ɗan uwa gyaran nan ba zai yi ba. Sai ce to kaga tun da haka ne abin da za a yi. Mu rinƙa tsine wa Fardauna albarka. To yanzu za a yarda da wannan Arewa? Wannan shi ne abin da ƴan Shi'a suka yi musulmi. Abu ne wanda yake ya riga ya faru. Kamar yadda Al-Allama Musa Al-Musawi, wani kafirgumin ɗan Shi'a ne wanda dangin Khomeini ne, shi ma yana nan a Iran, yana da littafi Ash-Shi'atu wa Tashrihu, yake mukan Musawa. Musawa ba ta ku ta katsina ba katsinawa. Sai ka ce Musawa, in ana magana aƙida ana nufin jikokin Musa, Al-Imamu Musa, wanda ake dangantawa Al-Musawi ko Al-Musawi, nasabar su Khomeini kenan. Shi ma Musawi ne shi wannan ɗin. Ya ce to mukan dangin ko jinin Musawi, mu mun yarda da Abubakar da Umar da Usman a matsayinsu na khalifofi domin wannan wani abu ne wanda haka Allah ya tsara shi in muka ce ban yadda ba yanzu da wa muke jayayya da Allah yake kuma ya zame mu gyara babu sai ce sai dai in muna son mu yi amfani da wannan tsohon rikicin dan mu zagi Abubakar da Umar da Uthman yake to kuma wannan wani abu ne wanda babu bukatar sai mun ce ban yadda da khalifancin shi ba za mu iya zagin ku ko haka siddan ba sai mun ce ban yadda ba yanzu in ka so kai in bakin dan Nuhu ne za ka iya bude baki ka zunduma a sarbai na zagi babu alaka da duk ne firin ne jihar arewa kuma sai ka zagi kai miki sharri saboda Nuhu ta tashi ina fatar mun gane wannan da kyau to amma in aka wari gari ba manufa ce ta zagi ba to wata fa'ida ce ta cewa ba ka yadda da abin da Allah ya riga yi ba yinin da muka kawo yau sunan shi yinin juma'a sai ka ce ba ka yadda ba san ba ka yadda yinin juma'a ba sai ka ce dan uwa ni ma ban yadda ba yanzu mu jira dole a fata juma'ar yau da ta wuce gobe ta zama juma'a kuma kowa dole yadda haka duk duniya zai yi sai ka ga akwai wani abu da kake hali shi yasa ka matsale wannan to bai bukatar sai ka yi capitalization ba sai ka matsale akan wani abu ba za ka iya fitowa tsakara kai ka dura Abubakar da Umar da Uthman zagi wannan kuma ya rage tsakanin ka da su amma cewa saboda ba ka yadda da khalifancin su ba ba ka yadda ba yake shi Ali ya yadda duk barnar da aka yi a zamanin Abubakar da Umar da Uthman in ma har an yi wadda ni ban yadda an yi ba to da Aliyu a ciki domin Aliyu yana ɗaya daga cikin muƙarraban gwamnatin Uthman ya yi mubaya'a ba a mubaya'a ce ta ƙiyya ce ina jarumta Aliyu Aliyu ne zai ta ƙiyya Aliyu ne ta ƙiyya a kan muƙamin da annabi ya naɗa shi ya bari wani azzalumi ɗan ta'adda ya hau kai kuma ya zo ya kafa ko kai da ka san mana anan haidar ba kenan tunda uwar ka ta haife ka ai Ali da ake ce masa haidar ka je ka binciki tarihi ma in aka ga maka anan ma kalmar ta ya arha ai Ali da ake ce masa haidar ai ba banza bace jama'a ai Ali haidaran da ake cewa ba haidara ce ta siyasa ba ai jarumi ne ga dangar kusar yaki to gaskiya ne to Ali ne zai ji tsoron wata azalimar gwamnati kuskure in an yi zai zai ce ba daidai ba ne sai kuma ya ga arna sai duna umar ya an aurar da mace ta aure tana idda sai duna umar ya kwace sadaki ya kore su sai duna ali ya zai ce ina dalili qur'ani ko hadisi ya ce babu ina ka samu wannan fata ya ce ra'ayina ne ya ce ra'ayinka ba abin bi ba ne tunda ba daidai ba ne a wanda bai ji tsoron ya gyaran wannan kuskuren ba shi ne zai ji tsoron ya ce wannan gwamnatin ta zalunci ce kuma wannan gyaran kuskuren da Aliyu ya da nuna ya yadda da gwamnatin ba yanzu daga gani da muke a baya da wannan gwamnatin da kake ci yanzu ba muna faɗa muku wani gyara ne da za a yi sai a muke gaba ɗaya da mu yadda ba tsadar a baya muke yi kai kullum a baya muke da jaridu da gefen da rediyo da kullum a baya muke yi kuma kowa ya san mu ɗan a baya ne kuma har ta ƙare ko ta cike ko ta lankwashe duk yadda za a yi ɗan adawa amma sai dai nan Ali ya goyi baya aka tafi saboda haka ya jama'ar musulmi babu abin da Abubakar da Umar da Uthman suka yi wanda ya rage martabar su daga wannan amma abin ta kai ki da mamaki saboda zindi kancin malaman dariƙa a Najeriya suna ji suna gani ƴaƴansu da almajiransu sun tashi suna zagin su Abubakar da Umar da Uthman sun shiru wai tunda in an zagi Abubakar mu ahli sunna salafiya muna jin haushi to wai tunda haka ne bari su shiru ƴaƴansu su tsine wa Abubakar da Umar da Uthman sahabban annabi dan mu mu ji zafi daga nan za ka san ɗariƙa ba addini ne ba ya a ce ɗanka da ka haifa ya ce Allah ne ya Abubakar Siddiq sai ka ga baki kai shiru wai tunda ya ɓata dan izala rai to bari kai shiru an jima kuma sai ka zo kana faɗa mana falala Abubakar da Umar addini ne na san zuciya addini ne ba na musulunci ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam bai gaji ba yake wa an la yuzkara ahadun من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر كما كدا أفكي أنبتوني بذكر صحابة من ذن الله سيدة كتايا أنبتو وأن الرسالة في جماعة سيدة كتايا جزيئة بطيوتي أتربوت وأن الرسالة كما كن أول من الليكة سيدة أتربوتها تفسدين أديريا سيدة كر أفكي أنبتوني sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sai da kyakkyawan ambato yanzu mutumin da yake cewa sayyidina Muawiya wannan biri ne sarkin barna ya ambaci Muawiya da kyakkyawan ambato mutumin da yake Mughira dan Shu'ba mahinaci ne ya ambaci Mughira da kyakkyawan ambato wanda yake Aisha matar manzon Allah mahinaci yake mahaɗinci yake ta haɗinci manzon Allah harfa kaina mutum ya ce maniyin da manzon Allah ya zuba wa Aisha wajen jima'i wannan maniyin ma ce ya ci wuta duk da na manzon Allah ne amma tun da yana jikin Aisha saboda kabar cin Aisha maniyin da annabi ya zuba mata a wajen sabiya sai Allah ya baddaka wannan maniyin saboda ne saboda kiyayyar da ake wa Aisha Allah zai kona mani mai zan Allah da ke jikinta. Karanta tafsirin Mizan. Tafsirin Mizan. Tafsiri ne na ɗan shi'a. Shi ɗan shi'a in yaji an faɗi wannan dai ba shi'ar mujalla da jarida yake ba, in dai shi'a karatu shi ya san tafsirin shi. Kuma ku nemi tafsirin yana nan a kan intanet. Allah ya kiyaye. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Kukar a sake a ambaci wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da kyakkyawan ambato duk inda za a yi a ambaci alherin su yanzu jama'a bari muku tambaya akwai wata aya ɗaya da za ku iya tunawa wadda Allah maɗaukakin sarki ya munana wa wani sahabi ya kira sunan shi ya munana miki ma'ana cikin madadin magana Allah ma ya karrama ba za ku yi Allah kara a cikin sahabban manzon Allah ba ba za ku yi manzon Allah kara a cikin sahabban shi ba sahabin manzon Allah matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan na irin addini ne alherin Allah ya kaima chairman Aminu Aliyu ko Aliyu Aminu Aliyu chairman na Gusau local government a cikin littafin shi da ya rubuta ya ce alamomin gane ɗan shi'a ya ce ka sani da cewa shi'a wani addini ce daban wadda aka kafa ta don ke faɗa da musulunci to Aminu Aliyu kuma ma aiko an san ba salaf ba ne ba salafi ba ne shi ɗan jama'a ce ta jiji ne shi an cin ce ganin suka ɓangare suka ce to su ba za su ba ɓangaren musulunciya ba amma dai suna nan ahlus sunna ne su amma ta jididiya ke amma a cikin shi da kansu ya ce lallai shi an ci wani addini ne daban wanda ya sa banban da addinin manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar su ana yaudaran mutane ana ce an kafa gwamnatin musulunci ana cewa ana gwagwarmayar musulunci ku fito ƙarara ku yi yadda Khomeini ya yi mana shi kuma ne bai ce musu zai yi saura al-islamiyya ba cewa yake saura tunan ashiriyya gwagwarmayar mu ta ɗan shi'a haka ya faɗi a cikin suku na shi bayanan shi da yake na shekara ko kuma na wasu sagulgula in sun faru ta ma dan mene ne za a yaudari mutane musulunci jama'a waɗanda suka kawo mana musuluncin a ce duk duniya babu sunanni kamar su matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nayi mafarki aka ce ga mataka in daga ce na ga ce ki Aisha yake ke mata ta ce duniya da lahira ke mata ta ce duniya da aljanna wannan matar a ce ta yi zina dan Allah an mutun ta manzon Allah kuma ta ga dan dariqa saboda san rai sun rufa musu da wai saboda in an jaji Abubakar mun salafiya muna jin haushi wallahi muna jin haushi saboda imanin mu da Allah da yardar da Allah da annabi suka yi Abubakar shi yasa za mu ji zafi dan an tsogali Allah an ci mutuncin wanda Allah ya gudu shi ya ma sai ka samu shi sai 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 ku me yasa dan an ci Allah ya ƙi Abubakar ke ku ne to mu ma in mun ce Allah ya tsire zazzaki da kuma ne ku daina jin zafi ai kiko kafin amma yanzu wannan magana yanzu ne zai kamar zai mutu ko in ka faɗi Allah ya tsire wa Abubakar muna jin zafi kuma yadda kake jin haka kai ka tsire wa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka dan yi maka misali aka dan tsire wa malamin ka dan kadan sai ka ji zafi to balle wannan Abubakar malamin al'umma ku gudu abin nan jama'a ba addini bane wannan idan ma gari ne za ku bi na ahlul bait akwai mazhabi na ahlul bait kamar yadda mazhabin malikiya yake akwai mazhabin ahlul bait za ka iya bi amma babu alaka za ka bi mazhabin imam Ja'far as-Sadiq ko imam Muhammad ko wane ne sai ka zagi Abubakar sai ka zagi Umar sai ka zagi Usman domin shi Ja'far as-Sadiq da yana zagin Abubakar da Umar da imam Malik da ya karatu wurin su ba akwai mazhabi za ka iya bi kamar mun yi da muka ce ba malikiyar ku muke bi ba ba shafi'iyya muke bi ba muka ce jimillar mazhabin salafu muke bi ba shi ɗaya mun yarda da shi shikenan yanzu kai kuma za ka iya cewa to wani shi kuma ya ce malikiyya zai bi kai kuma sai ka ce za ka bi mazhabar imam Ja'far don haka sai ka ta ɗibo fatoyin Ja'far sai ka ce shi za ka bi amma sai ka ce lazimin ka bi mazhabin Ja'far as-Sadiq sai ka tsine wa Abubakar da Umar da Usman lazimin ka bin mazhabar Ja'far as-Sadiq sai ka yarda Malik da Shafi'i da Abu Hanifa da Ahmad ibn Hanbali suna wuta akan ka kafir asrar na Umar ibn Khattab cewa Abubakar bayan ya gama da Abubakar da Umar sai da yake Malik da Shafi'i da Abu Hanifa da Ahmad ibn Hanbali yake waɗannan ba su da hujja da za su ga Allah ranar kiyama sai ya babbaka su da wuta kishine shi malam yake kada a take a ambaci wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da kikkiawan ambato wal insafu amma shajara bainahum sannan a kame baki game da abin da ya faru a tsakanin su in aka ce a kame baki sai wani ce an ce a kame baki ta ai maganar rigingimin da suka yi ne saboda kada gaskiya ta fita ba haka bane fada ne dandane uwarka da ubanka suka yi tunda aka daura aure kwana bakwai sai aka ce to kai ka kama baki sai ka ce ana son a danna gaskiya ne sai mu ce to a binciko gaskiya a gane ubanka ne yake ci uwarka ko uwarka take ci ubanka kuma wannan tarihin za mu buga shi a jarida za mu cikin nasu a kan website mu ga mutum binciko abin da ya faru tsakanin sahabbai amma in matsalar ta bayyana kai za ta illanta kamar yadda in yanzu muka gano uwarka da ubanka sun taɓa dambe akan ya so ya sadu da ita taki ta je ta ɗauko mukiya ta kaɗa musu wannan tagan da ke goshin su sakamakon wannan jima'in ne da ya danne ta da ƙarfin tsiya ya sadu da ita shi ne aka haife ta in muka gano wannan tarihin muka zo muka faɗa yanzu illar tarihin su zai wa ko kai zai wa kai zai wa to sai aka ce ka bari sai ka ce a bincika sai mu ce a bincika ya mai tambayan gishiri ya ce a shigar ya balle ne ya lo ina fatar mun gane Allah ya kiyaye to sai yake cewa wa annahum kuma su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hakkun nasu an yinta masalahum ahsanul maharij su suka fi cancanta daga cikin mutane a neman musu kyakkyawar mafita duk abin da suke wanda kake gani ba daidai ba yanzu shugaban kungiyar kan ko dan kungiya ne in shugaban ɗarikan kan ko dan ɗarika ne in ko dan siyasa ne duk abin da shugaban ka yayi wanda ba mai kyau ba kokari kake a dan gyara abin da a fita lafiya ko shi da habbai sun suka fi cancanta a yau haka sai ce wa yuzannu bihim ahsanul mazahib kuma su yafi kautatuwa a yi musu zaton kyakkyawar mazhaba mazhabar su ta fi ta kowa ce su yafi cancanta a yi musu wannan ainihin kyakkyawar zaton Allah madaukakin sarki ya shirya da mu karatu ya yi karatu wannan shi ne jajibarin ƙarshen karatun risala idan Allah ya kai mu gobe za mu zo mu tattauna ƙarshen abin da ya rage إن شاء الله تعالى فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أما